الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثم الصلاة والسلام.
منا قرا جدد غوليرم غا الله سبحانه وتعالى ديدا ده مو ني ني مي البركه ينين لحدي wanda yau wata na musulunci watan al-Muharram yana da kwanaki 26 watan daya a musulunci kuma hijira na da shekara 1245 13 ga watan 8 miladiya 2023 barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka dake daura da gidan Alhaji Salame Nangi a nan unguwar Bubashango a fadar jihar Gombe. Barkamu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na Umdatul Ahkam min kalami Khairul Anam na babban malami Sheikh Al-Allama Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a dukkan mako da kuma giyewar yini irin wannan. Idan masu bibiya ba su manta ba, a darasinmu na da muka tsaya kan shi muna cikin babu alqira'atu fi salah, muna cikin babin yin karatu cikin sallah. Mun kama wannan babi ba gama shi ba lokaci ya ci mana
3 ga watan 8 miladiya
duk kwana a hadisi mai namba na 100 daidai. Za mu tashi hadisi mai namba na 100 daidai insha Allah, kuma shafin littafi shafi na 31 a shi wannan littafi, kuma wani hin darasin mu na 14 a cikin dai shi wannan littafi insha Allah. Hadisi da zamu tashi a kansa shine mai namba ta 101. Malai ce Anil Barra bin Azib radiyallahu anhuma, daga Barra dan Azib Allah ta'ala ya kare yadda da su, annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana fi safrin,
barkamu da kasancewa cikin wannan
ya kasance cikin tafiya.
Al-Allama
fasalla al-isha al-akira sai sallan raka'a sai sallati sallar isha al-akira ta ƙarshe da magariba da isha, ana ce musu isha duka, an gane ko? In aka ce isha al-ula ana nufin magariba kenan, isha al-akira ana nufin sallar isha kenan. An fahimci wannan? Shi yasa nace fasalla al-isha al-akira sai muka sallaci sallar isha'i fakara fi ihda a raka'ataini wa tini wa zaitun. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin rako'i biyun da ake bayyana karatu, ɗaya daga cikinsu in ji Barra bin Azib sai ce manzon Allah ya karanta suratu tin wa tini wa zaitun wa turi sinin wa hazal bardil amin zuwa ƙarshe. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu sallallahu alaihi wasallam, Barra yake cewa ban taba ji kunne na bai taba ji min ba wani sauti mafi kyau mafi dadi ko karatu qira'a sauti mafi dadi fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace ban taba jin wata murya da take karanta alqur'ani ba, muryar ta zamto ta yi daɗin ji, ta yi daɗin saurari Ƙur'anin, ya yi daɗin karantawa kamar da na jima'akin Allah iya karanta Al-Ƙur'ani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A wannan hadisi za mu fahimci cewa a suratu tin ta da ayoyi guda 8 iya cikin simple da manzon Allah ya karanta a sallarsa ta isha'i, ya karanta wannan sura ɗaya daga cikin rako'i guda 2, kuma hadisin ma ya tabbatar ma a cikin Allah ba zaman gida bane iyaye ne yin tafiya, kuma yana yin tafiya hatta sallah ta farilla ma a rage ma mai huɗu ta koma 2 saboda karatun ma a cikin Allah sai ya taƙaita bai tsawaita karatun ba. an fahimci wannan? Kuma wannan zai nuna mana kan cewa halaccin idan kana bin liman halal ne ka saurari karatunsa har ma ka fahimci ina yake karantawa, wanda duk ya halatta ka ji ina yake karantawa, wace sura ke karantawa, wasu ayoyi ke karantawa, har ma ka tasirantu da wannan karatu. Kamar yadda Bara yake cewa bai taɓa jin wani sauti mafi daɗin ji ba wajen karanta Alƙur'ani kamar da ya ji ma'aikin Allah iya karanta Alƙur'ani sallallahu alaihi wasallam. Hadisi na gaba daga nan Aisha, wa an Aisha radiyallahu anha, daga ummul mu'minin Aisha Allah ta'ala ya ƙara yarda da ita, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, tace haƙiƙa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba asara julan ala sariya, ya tashi wani mutum sai daɗa wata rundunar yaƙi wanda ba shi a ciki, ya ce mata sariya, an gane ku, ko saraya, amma al-ghazu, in ka an ce al-ghazu to manzon Allah da shi aka yi wannan yaƙi sallallahu alaihi wasallam, kamar an ce ghazwatu badrin ko ghazwatu uhudin ko ghazwatu hunain, duk wannan manzon Allah ya halatta da shi aka yi. An ce malaman sirra suna kirga yaƙoƙin da manzon Allah ya je da kansa sun kai wajen guda 27, an fahimta? Amma in bai je ba, turawa yana ce mata sariya, to ma'aikin Allah sai ya tura wata saraya, wata rundunar yaƙi, injina na Aisha, fakana ya ƙara li ashabihi fi salatihim, shi wannan jagora ko komanda da manzon Allah ya ba shi wacce runduna ya tafi yaƙi, shi ne jagoran komandar, jagoran rundunar, ya kasance duk sallar da zai musu fa yaktumu bi qul huwallahu ahad, idan sallar asuba ce, sallar magriba, sallar da ake jin karatun ma da wanda ba a ji, to kowace sura, kowace raka'a sai ya karanta qul huwallahu ahad, zai karanta wata suran amma sai rufe da qul huwallahu ahad, an fahimta? Ko ya jawo an sa ayoyin a wata sura amma sai rufe da qul huwallahu ahad, haka yake. Falamma raja'u zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da suka dawo sai wannan runduna sai ta jawo jiki take biya manzon Allah labari, ce ya rasulullah mu ba wannan komandan namu ga abin da yake, idan an je ainihin kowace sallah da ya mana sai ya karanta qul huwallahu ahad, kowace raka'a, kowace raka'a ya karanta qul huwallahu ahad, sai suke faɗa wa manzon Allah wannan labari. Faƙala, sai manzon Allah ya ce saluhu li ayi shi'in yasna azali, yace ku tambaye shi mana da wani dalili yake aikata haka din, a bayin da ku tambaye shi, ku tambaye limamin naku akramaka Allah mi menene ne duk raka'a sai ka karanta qul huwallahu ahad, ma'aikin Allah ya ba su dama su tambaye shi, fasaluhu ya suka tambaye shi, faƙala sai limamin su ya ce da su li annaha sifatur rahman, domin ita qul huwallahu ahad siffofin Allah take bayyanawa, qul huwallahu ahad ka ce Allah shi ne ɗayan da ba shi da na biyu, yasa aka yi amfani da al-ahad ba ce al-awwal ba, idan ka ce al-awwal akwai asani, wahid akwai isnain, amma ahad ba ta da na biyu, ɗayan da babu na biyu ta kira, yasa Allah ya amfani da wannan kalmar qul ka ce da su Allahu ahadun, Allah shi ne ɗaya ɗayan da ba shi da wannan kalmar, Allahu samad,
Allahu ahadun,
Allah kuma shi ne as-samad, daga cikin sifofinsa shi ne wanda ake nufin sa da bukata,
Allah kuma shi ne as-samad, daga cikin Allah zai roƙa,
ko ba ka gani,
shi ne wanda ake
nufin sa, wanda ya tashi nema gun Allah zai ji,
duk wanda ya tashi,
yasa farkon suratul nisa yake cewa fattaqullaha alladhi tasaaluna bihi,
wanda ya tashi nema gun Allah
zai ji, wal arham, ku ji tsoron Allah da kuke roƙonsa, ku ɗaga hannu kuke mai magiya kuke roƙo, Allah da kuke so ya biya muku buƙatar ku, ku ji tsoronsa, ku kiyaye dokokinsa, wal arham, sannan kuma ku ci gaba da sada zumunta, an fahimci wannan? Duk wanda ya tashi addu'a to Allah zai roƙa, shi ne as-samad, wanda bai suke nufin sa da buƙatunsu, kashi ma siffanta Allah yake, da shi ne as-samad, ya sa ma'aikin Allah ya ce wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'inta fasta'in billah, haka manzo Allah ya ce idan zaka yi roƙo kai magiya to ka roƙi Allah, idan zaka nemi agaji da janyo ka nemi agun Allah, in ka kama Allah to buƙazi samsaka bil urati lahu sqalan fi samala, ka yi roƙo da igiyar da ba ta tsinkewa, an bayyana nan. Amma wani kama kame duk ba zai ma ba, musamman a wannan zamanin wanda za ka kaiwa kukan shi ma kuka yake, yi ku a duk ku dinga kuka ko ba gaskiya ba, amma ka dunkule ka fuskanci Allah kawai, ka sadu da ka sallama wa Allah, sannan ka samu al'akazu bil asba, duk abin da ake hawa tsari a ji a nema ka hawa wannan tsarin, in gona ne ka tafi, in kasuwa ne je ka, amma ka fawwala wa Allah shi ne ke bayarwa, ko duk abin da ya baka ka yarda shi ne rabanka sa masa albarka, wannan shi ne mafita a wannan rayuwa, an bayyance da kyau, domin shi Allah iya da abin da baya karewa ne, ma inda kum yanfaru wa ma inda Allah ba ka, shi yasa malamai suka ce idan za ka roƙi Allah ka ƙudire abubuwa guda uku a ranka, na farko ka san wannan abin da kake roƙon Allah iya da shi ko menene, kuma ka tabbatar da shi Allahn da kake roƙa ba marowaci ba ne, mai bayarwa ne, huwal mu'ti, Allah iya bayarwa ga masu roƙonsa, kuma ka san cewa shi ne yake ka roƙe shi, kuma roƙon nasa ibada ne, a kullun duk a buƙatar ka abun Allah ana so ka sanya wannan a ranka, na farko abin da kake ibada ne, na biyu abin da kake nema da akwai, na uku shi Allah da kake nema gunsa ba wurin ba marowaci bane ba, a kullun iya cikin yiwa bayan sa kyauta da baiwa a kullun, kuma in kaga Allah ya jarabi mutane da babu da wahala da ake sha ta rayuwa musamman kamar yanzu, to akwai dalili, dalilin shine akwai wani abin da ake wanda Allah baya so, wani iya cikin dalili gaba gaba wajen riƙe ni'imar Allah zuwa gabayin Allah, amma abin da ke ga Allah na wadata bayan sa iya nan ba zai kare ba, amma Allah iya riƙe ni'ima ta zuwa bawa ko bayan sa najiyar zunubi musamman zunubin da ake bayyana shi az-zunubul jahariyya, zunubi na ayi shi a gaban al'umma, to wannan iya cikin sabbuba na riƙe ni'imar Allah zuwa gabayin Allah, idan muka duba a yanzu nan a irin wannan zamani da muke rayuwa, idan kana jin abubuwan da suke faruwa sai ka ɗauka mutane ma kamar ma ba su yarda Allah bane yake kawo mu in an masa laifi, sai suna yin abin kamar ma daga dara za ka gani, ko musulman ne sun san abu haramun ne, abin da ya shafi harkar cutar mutane da karɓar shawa da hanci a hannunsu da harkar cin riba da rantsa-rantsa na ƙarya cikin kasuwanci da algus a cikin harkar aiki ko kasuwanci, duk wannan sun fantsama a cikin mutane, ko abin da ya kama da haka na harkar maye da shaye-shaye da abin da ya shafi zinace-zinace da luwatsi da maɗugu, duka a cikin al'ummar musulmi wani abin sun fantsamu da yawa gashi nan, da harkar kashe mutum kisan kai ba tare da haƙƙi ba, a samu mumini bawan Allah a kashe shi ko ta hanyar ganganci ko ta hanyar a aika mutum a kashe shi ko a ɗau haya, to duka irin wannan abubuwa idan ku tattara su to su ne sanadiyar irin kamun da Allah ta'ala yake wa bayansa ruwaidin ruwaidin, a sannu-sannu masu hankali sai su gane a dinga tuba ana roƙon Allah, ana tuba ana zuwa gare shi, kuma ana tawa'azi akan mai rabo ya je tuba, an fahimta, shi ne Allahu samad lam yalid wa lam yulad, shi Allah bai haifa ba haife shi ba, siffarsa ce shi kadai ke da wannan siffar, bai haifa ba ba haife shi ba, shi ne lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kuma Allah ba shi da mataimaki a cikin halittarsa, ba wani ɗaya da zai ce shi ne mataimakin Allah ko wakilin Allah, babu shi, shugaban ƙasa iya da mataimaki ko gwamna ma iya da mataimaki, shugaban ƙaramar hukuma iya da mataimaki, kai ma kana da mataimaki tunda matarka ya mataimakiyar ka ce ko kuma gaskiya bane, kuma kai goro ne to shikenan abokin ka mataimaki, to dan adam baya zai yi rayuwa ba zai rayu shi kadai ba, da malamai suna cewa shi al-insanu kasirun li'ikwani qalilun bi nafsihi, dan adam ba zai iya rayuwa shi kadai bai isa ba, in ka duba abubuwa da yawa al'umma ne suke ma, amma abinda zaka amfana da kanka bashi da yawa a rayuwarka, ka dau abubuwa kamar abinci, abin sha, ba kai kake girkawa ko kai kake nema ba kake girkawa. Idan kai nemo din ka ba dole an sarrafa shi zai ci. Idan baka da lafiya sai ka je likita ya duba ka, ya baka magani amma allura da sauransu. Idan zaka yi tafiya sai ka hau abin hawa, ana ganewa. Idan kana son sutura sai ka bayar tayi dinka ma. Duk in ka duba rayuwarka wa an so ne suke taimakon ka kanta, amma in ka duba kai abin da zaka yi wa kanka bashi da yawa rayuwarka. Yasa Allah bai halicci dan adam ya rayu shi kare bai isa ba, dole sai ya rayu a cikin al'ummar da zai taimake su za ta taimake shi. Hine kasiru li ikiwani kuma qalilun bi nafsihi, amma Allah da yake alwahidul qahhar ne, bai da buƙatar komai a gun kowa. Yasa yace shine wanda ba shi da mataimaki kuma baya buƙata, ba wani wanda zai ce zai taimaki Allah kan cikin al'amuran Allah babu shi. Yasa malam ya takidi waladan, a gane ko lam yattaki sahibatan wala walada, Allah ba shi da mata ba shi da me zai da su. Shi da malamai suna cewa ana neman sa idan abu guda biyu kawai, idan kana raye wannan dan idan har ya kai munzulin da zai taimake ka ya taimake ka, koyi ma wanka koyi wani abu da zaka yi farin ciki, a ce ya hadisi alqur'ani ko ya zama cewa malamin addini ko wani shugaba mai adalci zaka ji dadi danka ne wannan. Abu na biyu kuma idan ka mute ma addu'a, idan ka dauke wannan da bashi da wani amfani ba wannan ba, idan ya je munzulin da zai taimaka ma ya samu farin ciki yayi, idan kuma ka kwanta da maka riga shi mutuwa ya ma addu'a bayan ka, to wannan guda biyu me Allah yake da bukatar sa? Iya da bukatar wani taimake shi, iya da bukatar wani sa shi farin ciki, iya da bukatar wani masa addu'a? To kaga Allah bai ba abin da zai da kenan, kai ma dan wannan kake neman dan. In da ya zamto ba zai sa ma farin ciki ba sai bakin ciki, ba zai taimake ka ba sai dai cuce ka, sannan idan ka mutu ba zai ma addu'a ba, to ai ba shi da amfani, ba shi da amfani, kwara ba baka same shi ba. To daga wannan shine da surru da ake fahimta da in Allah ya ce ba zai riki da ba, ba shi da da ba shi da mata, wannan shine irin abubuwan da malamai suke fitowa. To shi wancan bawan Allah sai ce ita suratul ikhlas ko qul huwallahu ahad zuwa karshe, ya rasulullah ina karanta ta a duk sallah duk raka'a, domin ita siffar Allah ce, ina karanta siffofin ubangiji na ina jin dadi. An fahimta? Kun ga ya faɗi dalilin sa, wai Allah ya zama karɓaɓɓe, wai Allah kuma a yi rejectin nashi. Sai kuma yace fa ana uhibbu an aqra biha, kuma manzon Allah ni ina so kullun na karanta ta, ga dalili da kuma raina ya gamsar da ina so in karanta kullu wallahu ahad. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah yace da shi ko da su gaba daya, yace akbiruhu, shi wannan limamin nahu ku bashi labari, anna Allah ta'ala yuhibbuhu, Allah mai rasa sa, kaga ya ji ta masa an kai shi kara kuma ya ci riba. A wata ruwayar an ce kara masa kai shi, sun kai shi kara sun tsitsi shi gaban manzon Allah har suke cewa su sun san idan suka cire shi daga limancin yafi su cancanta. A wata ruwayar ba wannan ba, yasa suka hakura suka bi shar'a dawo gida, amma sun kawo karansa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A wata ruwayar sai ce bi hubbiha iyaha adakala Allahu aljanna, manzon Allah ce san da kake mata wannan suratul qul huwallahu ahad, Allah ta'ala ya baka aljanna. An bai mijanna hadisi na gaba daga Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam, nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala li Muaz, ya fada Muaz bin Jabal radiyallahu anhu, an gane da yau wannan shine manzo Allah ya ce shine shugaban majalisar malamai a lahira, shi Muaz bin Jabal, dukkan wani malami na addini malamin sunna, to idan yaje alkiyama a tutar Muaz zai tashi. Muaz ne shugaban majalisar malamai ta lahira, amma ba kula da akwai a duniya ba, da ta unguwa da ta jiha da ta local gamman da ta shiya da ta kasa da ta kasa da kasa ma, to shi Muaz shi ne na lahira. Manzo Allah ce duk wani malamin addini idan yaje lahira to Muaz ne jagoransa. shine zai ja shi a tashi zuga a tafi gidan aljanna. Allah ya sa mu da cikin su. Mu'adh kuma iya cikin mahajjan alqur'ani tun lokacin mazala da rayuwarsa, iya cikin masanin alqur'ani mai girma, iya da mazaya da yawa a cikin sahabbai, kuma manzo Allah ya tura shi kasar Yaman yaje ya zama jakadan sautin isar da addini. Manzo Allah ya koya masa abin da zai kira su a kansa, ka kira su kan tauhidi. Idan an san amsa ka ce to ga sallah guda biyar a dare ne, idan sun amsa ka ce Allah ya ci su ba da zakka, idan sun samu dukiya, in an sun amsa ka ce akwai azumi. Duk dai manzo Allah ya karanta musu, ya karanta masa da'awar da zai kuma haka yi. Malamai suna cewa an samu natija zuwa Mu'adh, can kasar an samu da yawa su musulunta. Mu'adh manzo Allah ke cewa da shi, falawla sallaita bi sabbih isma rabbikal a'la, da ma dai in za ka yi sallah ka karanta wannan sura mana suratul a'la, wa shamsi wa duhaha, ko wa shamsi wa duhaha, wa layli idha yaghsha, ko wa layli idha yaghsha, fa inna yusalli wara'aka al-kabir wa da'ib wa zul haja, domin a bayan ka matsayin ka na liman akwai yaro karami wanda kuiwarsa ba ta yi kwari ba iya bin ka sallah, akwai babba ya zama dattijo kasusuwan sun yi sanyi shi ma iya cikin mamunka, sannan kuma akwai wanda yake da bukata iya so a gama sallah ya je wata bukatar sai an fahimta. Wannan hadisi kuma iya nuna mana kanta ba kullun ake so a tsawaita karatun sallah ba a koda yaushe ba, ya zama to ahayan lokaci bayan lokaci, amma musamman a yanzu kana tsawaita karatu kuma zaka yi ka ga mamunka ba sa nan dan yanzu irin tunanin da ake mutane tunani ya musu yawa. Wani yake bani labari yana jijiya ne ma, iya sun zo sun samu an tada ikama a wani masallaci, sun yi alwala iska yasa suka samu full jami'i gaba daya ba raka da tabbasu, amma ce ana sallama na kusa da yako sai ya tashi wai zai kara iya ganin gama bai zama cikakken sallar ba, kaga tunani ne masa yawa, tunani ne yasa bayan Allah ku dinga wa limaman ku uzuri gaskiya musamman a wannan yanayi. Yanayi ne wanda in ma kai din Allah ta'ala ya sa ba wani abu na matsi da ya shafe ka, to in kana da imani zaka tausaya al'umma, domin akwai da yawa din da suna cikin kuncin rayuwa, kunci mai wahala, kuma kai din baka da inda zaka je mu dinga kokarin sanin siyasa ta limanci. Amma idan kaga mutane ana walwala, idan kauye ne aka kaka zo da ambayi da kuma zaka iya tsawaitawa dan ja, idan birni ne lokacin ma'aikata ne kaga an yi albashi alabi ya sauka to zaka iya dan ja, to amma dai kuma ana cikin yanayin babu sosai, to in kai yawai tija din wannan za su yi rubutu kuma wasu gurabe. Allah ta'ala ya samu da shi. Sai manzo Allah ya ce to a bayan kaliman akwai karamin yaro ko yara, sannan akwai babba wanda shekarunsa sun ja da yawa, sannan kuma akwai masu bukatu da yawa. Amma wannan ko baya hana cewa wani lokacin a ja din, tunda manzo Allah yana yi wani lokacin ya tsawaita karatu sosai, wani lokacin kuma iya takaitawa. An fahimta? Sunnar shi ne kai ma wani lokacin ka tsawaita, wani lokacin ka takaita, idan a fuskanci yanayi kuma irin yanayin da mutane suke ciki sai a musu sallah daidai irin yanayinsu. Fahimto? Babu tarku aljihar, babi zai magana game da hukunci na barin bayyana karatu gunda ya cancanta a bayyana. Yace bismillahir rahmanir rahim, an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar, Anas dan Malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sai na Abu Bakr da Umar Allah ya kare da su, kanu yaftatihuna as-salah bi alhamdulillahi rabbil alamin suratul fatiha, suke cewa manzo Allah ya kasance iya bude sallarsa da alhamdulillahi rabbil alamin, aya ta daya a cikin suratul fatiha ko aya ta biyu wanda suka dau bismillahir rahmanir rahim da cikin aya, to kaga wanda ya zama aya ta biyu kenan, wanda kuma suka ce a ita bismillah mabudi ne na kowace sura ba da cikin ayoyin suratul fatiha, to alhamdulillahi rabbil alamin aya na farko a fatiha. An fahimta? Amma da wanda suka ce bismillahir rahmanir rahim din aya ce a cikin fatiha, da wanda suka ce a'a ba aya ba ce, alissafin kowa dai ayoyin suratul fatiha guda bakwai ne, ba wanda ya saba ayoyin ta guda bakwai, kun bai miji magana da wanda suka ce bismillah tana cikin ayoyin fatiha da wanda suka ce ba ta ciki to a ina aka hado aka rubu nan kaga dai kamata ya ce wanda suka ce ba ta ciki a ce kamar ayoyin kuma sun dawo shida kuma haka ba wanda kuma suka ce tana cikin akalla kamata ya ce ta zama takwas amma da wanda suka ce tana ciki da wanda suka ce ba ta ciki diddai lissafin dai ayoyinta guda bakwai ne a gun kowa ba kun gano inda ullin yake a wanda suka dau ita fatiha afwan bismillah tana cikin surori ayoyi kai a cikin suratul fatiha da suka ji ayat da Allah ke cewa iyyaka na'budu iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin ayat da ya ce a wurin su wanda suka ce bismillah tana cikin ayoyin fatiha wanda kuma suka ce ba ta ciki siratal ladzina an'amta 'alayhim ayat ce ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin ayat ce amma yimda kaga su wanda suka ce tana ciki akwai ayan da agun wanda ba ta cikin biyu ce a gun su su kuma ɗaya ce a gun su to anan lissafin bai bambanta ba na yin ayoyin ta agun kowane bangare kenan Allah ya sa an gane manzo Allah yana bude karatu da alhamdulillahi rabbil alamin to ba ana koda bismillah tana cikin ayoyin fatiha din to manzo Allah baya bayyana ta wannan iya cikin kakkarfan dalilin da malaman da suke cewa ba ta ciki tunda da tana cikin to da manzo Allah ya bayyana ta kamar yadda zai bayyana alhamdulillahi rabbil alamin zai bayyana bismillahir rahmanir rahim zai bayyana wannan dalili ne mai karfi a gunda suke ganin bata cikin ayoyin suratul fatiha abu na biyu kuma he suke cewa ai kowace sura ma a qur'ani tana da bismillah in ka dau suratul fatiha akwai baqara akwai ali imran nisa an gane ko an'am a'raf maida kai an'am a'raf duk suna da akwai sannan ha gangara a wannan anfal tauba ce ba ta da ita sai ka tsallake yunus ka tafi har zuwa suratul nas duk akwai bismillahir rahmanir rahim a cikin kowace sura to hisa suka ce inda aya ce cikin su ayoyin fatiha da kowace sura ma ta zama to bismillah aya ce a cikinta an bai mutuwa nan hiske cewa to ai ga suratul tauba babu sai masu tawili suka ce ita ma da akwai amma ba a cikinta take ba a suratul qasas Allah ta'ala yana cewa innahu min sulaymana wa innahu bismillah suka ce ai bismillah tauba ce ana aka wata aka aji amma imza ala ayi tahal amma gaskiya waɗanda suka ce ba ta cikin dalilin su yafi karfi gaskiya yafi karfi domin wannan kadai dalili ne tunda manzon Allah baya bayyana karatunta baya bayyana ba in ma yana yi to a zuciya yake yi abinda za a ji ya fara furuta shi in ya sallah alhamdulillahi rabbil alamin da du'aul istiftah da ita bismillahir rahmanir rahim akwai wanda agun wanda suke ganin tana cikin ayoyin to manzo Allah an bayyana ya boye yake baya bayyana su ina ba ta fahimci wannan a wa fi riwayatin a wata riwayan sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakar wa umar a wata ruwayar ana zuke cewa ni nayi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nayi sallah a bayan sayyidina Abubakar nayi sallah a bayan sayyidina Umar nayi sallah a bayan sayyidina Usman lalle yana saka ji dadin ka duk waɗannan manyan bayin Allah ana zai ce yayi sallah a bayan sun ji shi falam asma ahadan minhum yace ban ji ɗaya daga cikin su bai karra bi bismillahir rahmanir rahim ban ji ɗaya daga cikin su idan zai bude karatu yace bismillahir rahmanir rahim ba dukkansu daga fatiha nake jin fara ambaton karatunsu an bai mutuwa nan wali muslimin sallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakrin wa umar wa usman a riwaya ta muslim ana suke cewa nayi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nayi sallah a bayan sayyidina abubakar da umar da usman Allah ya kare da su fakanu yas تفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين يكي تدكن سنة بوطي كراتون صلى سنة الحمد لله رب العالمين شيني فرقون أبن دسكي بينا و إذن أنزو فار صلى la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwal qira'a wala fi akhiriha, har ma ya ci gaba da ƙarin bayani cewa ba sa ambaton bismillahir rahmanir rahim a farkon karatu ko a ƙarshen karatu, duk ba sa bayyana ba. Kaga duka wannan ruwayo suna ƙarfafa wannan magana din. Babu sujudu sahwi, babi zai magana game da sujjada ta rabkanwa qabli ko ba a ji kenan ko sujud as-sahw, sahwi shine rabkanwa kaman ta wani abu ko ƙara wani abu amma ba da niyya ba, da mantuwa ko da shakka ko kwanto, an bayyanta duka wannan suna cikin abin da suke fassara as-sahwi da shi. Kuma ita wannan abubuwa guda uku ne suke sababbar da ita, duk sallar da za a ce qabli ta kama ko ba a ji, to ɗayan uku ne sababa shi. Na farko annaqsu, ka tauye wani abu ba kai shi ba a cikin sallah kuma abun ya kai a mai sujjada. Na biyu kai ƙari, ka ƙara wani abu a sallah wanda ba shi, wanda ƙara nan kuma shi ma ya kai a mai sujjada. Na uku kuma ashak ko kwanto, nayi ko ban yi ba, nayi kaza ko ban yi kaza ba. Shi kuma ko kwanton shi ma sun raba shi kashi biyu, akwai abin da za ka zama to kana ko kwantonsa amma zatonka na kayi ya fi rinjaye, azanu raje, akwai kuma azanu marjuwa. Ana ganewa, idan zatonka kayin ya fi rinjaye a kan bakai ɗin ba, to wannan zaton mujarradin zaton zai sa ka yi sujjada ta ba'adi. Dama duk abin da kake zato a sallah kayi ko baka yi kara mashi sai ka zo da shi, amma in zatonka ya fi rinjaye kayin to za ka yi ba'adi bayan ka yi sallah. Idan kuma zatonka na bakayin ba ya farin jaye za ka yi qabli kafin sallama, an bayyana gara da kuma ƙari kai tsaye ba adi ne, ragi kai tsaye kuma qabli ne. Wannan fa iya da wannan qabli da ba adi tana da wahalar fahimta ba, dan zama irin wannan lokaci dai ba za ka fahimta ba, sai dai a haska ma fitila kawai. Yawa, hadisi na farko a babin an Muhammad bin Sirin an abi huraira radiyallahu an, shi wannan tabi'i ne Muhammad bin Sirin, iya cikin ɗaliban abu huraira, Allah ƙara yarda da shi, da shi abi huraira ta Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi. Kale yake cewa salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ihda salatai al-ashi, kaga ya samu wahami kenan shi ma, ya ce manzon Allah ya mana sallah ɗaya daga cikin sallolin isha ɗin nan guda biyu, ko magariba ko isha'i. Wannan sallah cikin shukuku Abu Huraira, wanda an ce duk hadisansa sama da 4000 da wani abu, ba su fadi sai ƙwaya 5 zuwa 6 sai wannan ko kwandan ba, wannan iya ciki. Manzon Allah ya mana sallah ko ta magariba ko ta isha, ɗayan biyu dai. Qala Ibn Sirin wa sammaha Abu Huraira, to kaga wahamin ma na Ibn Sirin ne kenan, sai ce shi Abu Huraira din ya ambata mana sallar, ya ce mana wance ce, isha ce ko magrib, ya ambata mana. Walakin nusitu, amma ni na manta wace ce daga ciki, nusitu ana, an gane ko. Qala sai ce fa salla bina raka'atayn, bazala sai mana raka'a guda biyu, summa sallama, sai yi sallama daga raka'a biyu kawai sai manzo Allah ya yi sallama. Fakama ila kashbatin ma'arudatin fil masjid, sai fito daga inda ya jagoranci mutane sallar, sai kuma wata fila daga cikin masallaci ya zauna, kamar ya fito daga ɗannan gun ya kuma ɗan gefe ya zauna haka, in zai yi nafila ya yi, ko zai ci gaba da zakara ya ci gaba da zakarinsa. Amma ba ku sani lokacin manzo Allah babu irin wannan gaban liman fa, babu shi, haka masallaci yake mustadir, sai dai liman ko iya gaba ma mu suna bayansa, amma ba ɗan wannan shiga, ba wannan ɗan lungu ya kuke galona, a babu shi lokacin manzon Allah, babu shi lokacin Abubakar, babu shi lokacin Umar, babu shi lokacin Usman, babu shi, an gane ko, sai a lokacin sayyidina Ali radiyallahu anhu. an ce kuma dalilin yin sa shine ta'addancin da ake kaiwa limami ake gani su wannan shine dalilin dan yin wannan gidan idan liman a waje yake a furi yake kaga mutun zai iya zuwa ya far masa kai tsaye amma in an ga mutun iya nema ya sada do ya shiga wannan lungun an san akwai wani abu da zai wale ba to wannan shine ko kuma ga mutun ya fita daga sahu yayi ciki kaga kuma sai ku je ku kamo shi a haka ne mana wannan shine kaida dalilin ala kaiwa limamai farmaki yana karkashi sa a wancan lokaci fitina ta fara bayyana sai aka yi shawara aka ce to liman a dan masa lungu mana wanda zai dan fita daga cikin mutane dan yi gaba wanda ko da wani mugu zai je kafin ya cin masa an gano zai je cin masa to wannan shine abin da malamai suke faɗa wallahi a'lam a yake cewa sai manzo Allah ya koma gefe ya zauna ila khashibatin ma'rura fil masjid fa attakiwa alaiha manzo Allah har ya jingina da fira din ya jingina ne fa attakiwa alaiha amma ka annahu khadban sai maga manzo Allah lokacin kamar ya fishi an fahimta kasan akwai yanayi haka kawai ba amma akwai wani lokacin zaka ji kana bishi haka kawai to manzo Allah sai aga yanayin sa kamar haka dai akwai abin da yake da Musa shine ka annahu ghadban wa wada'a yadayhi yumna 'ala al-yusra wa shabbaka bayna asabi'ihi manzo Allah harma yake hada hannayen sa haka ya hada hannunsa dama iya hada yan yatsun haka shi rawon yace yaga manzo Allah iya haka shine wa shabbaka bayna asabi'ihi wa kharajat as-sura'an wa kharajat as-sura'an min abwab al-masjid jama'a da yawa sun fita an fahimta sun fita da kofar masallacin kowa wa sun ga sun gama harkokin su fa qalu iske cewa usrati as-sala'a shikenan da gawa an rage man sallata da raka biyu a gane ku an rage man sallata da raka biyu wa fil qawmi abubakar wa umar a lokacin cikin mamun da manzo Allah ya sallah akwai sayyidina abubakar da umar fa haba an yukallimu sai manzo Allah ya musu kwarjini ba za su iya su mai magana an bayyana yini fa haba sai musu kwarjini an yukallimahu su je su yi masa magana wa fil qawmi rajulun a cikin da mamun akwai wani mutumi fi yadayhi tul hannunsa Allah ya mai halittar hannu mai tsayi yuqalu lahu zulidain ana ce masa ma zulidain ma abocin hannaye qala sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah anasita am usirta au qasrati salah manzo Allah mantuwa kai ne ko sallan aka rage yi karfin hali ya ji sa manzo Allah ke masa wannan tambayar manzo Allah aka samu mantuwa ne cikin sallan nan ko kuma a rage mana sallah ne qala sai manzo Allah ce lam ansa wa lam yuqsar ba mantuwa ne ba kuma sallar tana nan ba a rage ta ba an fahimta fa qala sai manzo Allah ya ce aka ma ya qulu zulaydain yake tambaye sa Abubakar da Umar abinda wannan zo ya faɗa gaskiya ne ba qalu na'am suka ce haka ne manzo Allah gaskiya ne sallar raka biyu kai kai sallama fa qadima sai manzo Allah ya gabato inda ya baro kenan inda yake jagorancin mutane fa salla sai tashi koyi kabbar sallah fa salla ma turika rak'o'i biyun da ba a yi ba sai zo ya cika su suma sallama sannan sai sallama suma kabbara sannan yayi kabbara wa sajada misli sujudihi aw atwal sai sujjada kwatankwacin sujjada da yayi guda biyun nan ko sun dan fi su tsayi suma rafa'a ra'asahu fa kabbara sai dago kan sai sake kabbara suma kabbara wa sajada misli sujudihi sai kuma sujjada ta biyu mai haka aw atwal ko ta fi ta farko tsayi suma rafa'a ra'asahu wa kabbara sai dago kan sai kabbara farubbama sa'aluhu ko suma sallama farubbama da yawa sa'aluhu an tambaye shi suma sallama sannan sai sallama qala sai yake cewa fanubitu anna imran bin husayn qala suma sallama rawin yake cewa sai shi imran bin husayn yake bani labari cewa manzon Allah daga dagowarsa din nan to sallama yayi bai ƙara wata tahiyar ba kenan kuna fahimta na farko mu dawo baya baya lokacin da aka ce manzon Allah mantuwa kai ko kuma rage sallah akai sai ce a'a ba mantuwa ne ba ko ba a rage ba kun ga dole ɗayan abu biyu zai faru ko dai mantuwar ko dai rage amma manzon Allah sai kore abin duk yace ba wanda ya faru to sai malamai suke cewa to manzon Allah yayi wannan ne domin ya koyar da al'umma in irin wannan matsalar ta samu ga yanda za a warware ta an fahimta amma ba wai mantuwar yi ba ko ba ragewar akai ba ya musu aiki ne a bayyane cewa duk lokacin da kai sallama a raka'a biyu sannan ka tuna daga biyun kai sallama to abin da ke gare ka tahi ka ci ko abin da baka yi ba sannan kai sallama shikenan sai kai sujuda ba a dikon bayan kai sallama abu na biyu kuma ba kowace magana ba ce take bata sallah kun ga manzo Allah san tattauna da wa da Zulaidain sannan ya tambayi sayyidina Abubakar da Umar sun yi magana da su amma da ya zo sai cikatan wannan guda biyun bai ce sallar gaba ɗaya zai sake ta ba kuma yanzu magana ashe ba kowace magana ba ce take bata sallah ko ana cikin sallar ne ma idan magana ce wanda za ta kawo wa sallar gyara to idan ka yi magana cikin sallah ba abin da za ka yi ko kabili ko ba abin da za ka yi yanzu misali liman ya samu rakabar kanu ana ce mai subhanallah to sai ya rikice ya rasa me yayi idan har kun gane liman ya rikice bai gane kuskuren da yi ba to wanda ga cikin mamu zai iya cewa ai abu kaza ne ba ai bai ku faɗa masa kun ba matsala sallah ta yi sosai ku ba matsala in har kun fahimci bai gane matsalarsa ba za ku iya alatin nasa ai akar makala abu kaza ne ba ai ba sai ku faɗa masa ya ji shikenan ya ci gaba da abin da yake duk wanda malamai suna kafa dalili akan wannan magana jike bata sallah ita magana da ba bata da gyara daga cikin sallah sallah bata bukatar ta kuma an yi ta amdan da gangan kawai to shine wannan kadan tana rubuta sallah ba ita amma magana dan kawo gyara a sallah malamai suna cewa bata cin abin da yake rubuta sallah abu na uku hadisi ya nuna cewa qabli ko ba'adi ba a mata tahiyya daban an fahimta idan ka yi tahiyya ka yi sallama in za ka yi ba'adi kana wannan sujjada guda biyu kana daidaita a zamanka za ka yi sallama kawai ba wata sabuwar tahiyya da za ka yi shine maganar iya kabbara a zaune sai yi sallama iya kabbara zama iya daidaita a zama sai manzo Allah ya sallama kun mai jannan da wani ya cin abin da malamai suke fitowa cikin hadisi hadisi na gaba ko kuma a maliki ta al-ashi da yace ihda salatul ashi din a farko yace ma baina zawali shams ila ghurubiha shine ma baina zawali shams tsakanin gushewar rana batanta ila ghurubiha har zuwa fitowar ta kaga magariba da zuwa isha dai kawai shikenan tsakanin magariba da isha dai akai wannan قال الله تعالى وسبه بالعشي والإبكار كدنجة تسبيه بالعشي ديما والإبكار كما دسافي عشي إياه لو كان تندق فات ورانا حرزوا فتو واتا إبكار كما تندق فتو واتا حرفات واتا أنقالي حديثي نقبا دقا عبد الله بن بوحينا وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم daga Abdullahi ibn Buhaina iya cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya cikin sahabbai annan nabiy sallallahu alaihi wasallam ishi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salla bihim az-zuhra manzala ya musu sallan azhar fa qama min raka'atayn al-ulayn dai raka'a biyu idan aka yi raka'a biyu me ake ne eh zama sana a yi tahiyya ko za a zauna sana a yi tahiyya to da ya raka'a biyun bai zauna ba sai ya tashi in ya faƙama fi raka'atayn al-ulayn sai ya tashi a rako'i biyun farko walam yajlis manzo Allah bai zauna ba an fahimta faƙama an-nasu ma'ahu idan mutane suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya me yake su ma sai suka miƙe tare da shi hatta idza qada as-salah har sai lokacin da aka ja kammala sallah gaba daya wantazara an-nasu taslimahu mutane suna jiran su ji manzon Allah yayi sallama kabbara huwa jalisun iya zaunan nan bayan ya kammala tahiyya kafin ya ce assalamu alaikum sai ya kabbara fasajada sajdataini sai ya sujjada guda biyu qabla an yusallim kafin ya yi sallama iya kammala sujjada guda biyu ne iya zama su masallama sai ya sallama an fahimta ashe idan ka manta ka miƙe ko limamin ka ya miƙe daga raka'a ta biyu bai zauna yayi tahiyya ba to hukuncin shine idan an je ƙarshen sallah an kammala tahiyya kafin a yi sallama za a yi sujjada guda biyu ta qabli shikenan kana daguwa kana zama sallama za ka yi an fahimta idan ka zauna afwan idan ka zo raka'a biyu baka zauna ba idan kai kana yunkurin tashi aka tunatar da kai subhanallah subhanallah hannunka ka dafa amma baka tashi ba an ga dai kana attempting tashi sai wani ya fuskanci tahi za ka yi ko ba ka yi tahiya ba idan ce subhanallah sai ka tuna ba ka yi tahiya nan ba sai ka koma ka zauna to shi kenan matsalar ta wuce ba abin da za ka yi ba wani ƙari da kai a gun kabbaran nan ɗaya ce ba wani ziyada da kai a gun amma idan ka miƙe har hannunka ya rabu da ƙasa to ko da amma subhanallah ba za ka dawo ba za ka miƙe ka ci gaba da sallar ka kawai an fahimci karatu ko limamin ku ne idan an yi raka'a biyu ya miƙe hannayen suka tashi suka bar ƙasa to za ku mai subhanallah dan ya gane raka'a ta biyu ake ya manta mai tahi amma ba zai dawo ba idan ya je ƙarshe kafin ya ce assalamu alaikum sai su sujjada qabli sannan kuma sai ce assalamu alaikum an gane matsalar to wannan shine amma wa'ansu za su dinga ce subhanallah iya tsaye ma ba za su dinga yi ba to ba haka ba in dai kun ga ya meke ya tsaya da kyale shi ana faɗa mana cewa wani masallacin sai wani ya kama rigar limadin ya jawo kaga zai mai ta'adi kenan an fahimta in dai ya meke hannunsa ya tashi daga ƙasa shikenan ku rabu da shi kawai in an je ƙarshe kafin ya yi sallama zai yi sujjada qabli shikenan wannan shine abin da zai warware wancan matsalar an fahimta babu al-murur bayna yaday al-musalli babu zai magana game da wucewa ta gaban mai sallah an abi juhaym abdullah bin al-haris bin samah al-ansari radiyallahu ta'ala an قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير الله من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن صم الأنصاري Allah ya ƙara yadda da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law ya'lamu al-maru bayna yaday al-musalli ma za alaihi min al-ithm da dai a ce wanda zai wuce ta gaban mai sallah ya san abin da ke kansa na zunubi ha kawai mutum ya sallah ka zo ka wuce ta gabansa ba sitira a gabansa an fahimta da ka san irin zunubin da za ka yi gammo ka ɗauka manzon Allah ya ce la kana an yaqifa 40 khairan lahu da ya kasance yayi tsuwa yayi tsayuwa har ta 40 ita ce mafi alkhairi a gare shi akan ya wuce ta gaban mai sallah ba ta yi ba sutura Abu Nadar ya ce la ajri wallahi ba mu sani ba aqala 40 yawman manzon Allah iya nufin kwana 40 da ya ce la kana an yi ƙifa 40 khairan Allah manzo Allah kwanaki 40 yake nufi aw shahran ko iya nufin watanni 40 aw sana ko iya nufin shekara 40 wasan da lokacin manzo Allah ba gogo ko ba da ka ce minti yake ko sakan yake nufi sarkin tawili a lokacin da ba gogo ko yawa a lokacin da safin kwanaki ne ko wata ko shekara ma dau ma mafi kasa ma dau kwanakin shine mafi kasa a lokacin da ka san zunubin da zaka laftawa kanka ka wuce ta gaban mai sallah ba sutura to kwara ka tsaya har kai tsayuwar kwana 40 baka wuce ba kana jira ya gama sallar ka wuce domin irin dukkan zunubin da zaka dauka akan ka gobe alkiyama hisa shi ko mai sallar ake bukata in shi kadai zai yi sallah ba cikin masallaci ba an fahimta a waje to abin da ke gare shi ayi kokarin samun sutura sa idan ka wuce ta bayan sutura to ba abin da ba za a cutar da mai sallar ba sannan kuma kai ba za ka samu zunubi ba an fahimta kuskure ne kai sallah a waje ba sutura a gaban ka kuskure ne ana fahimta ko anan in masallaci ya shiga masu sallah anan gefen nan yana da kyau ko wajibi ne ba ba mai da kyau ba yana da wajibi ne sutura a gaban su dan domin akwai yiwuwar wani zai iya zuwa ya gifta ta gaban su kaga idan yayi wasa zai fada cikin wannan hadisi akwai mai larura wani wani ibo ruwa yazo wani hanya ce ta kawo shi wani mai wani yayi sallar sawar gon zai zo zai iya gifta ta gaban mai sallah kuma iya sallah mai sallah ne ba to hakan iya zama matsala ta wannan hadisin yake a kansa yisa yana da kyau a yi sutura a dinga sawa a gaban sahun gaban wajen masallaci duk wanda ya wuce ta bayan ta sutura ba abin da za ba matsala da za su same shi kuma akwai abubuwa guda biyu ko uku idan kana sallah suka gifta a gabanka ba sutura to sallarka ta katse gaba ɗaya sallarka ta ɓaci ka sake wata an fahimta manzalace alhimar jaki kana sallah ba sutura jaki zo gilma gabanka to sallar ta katse sai ka sake wata abu na biyu alkalbul aswad baƙin kare yazo gilma ta gabanka kana sallah ba sutura yi ma sallar ta yanki ta lalace ka sake wata sai ce almar'atul ha'idha da mace wanda ba yarinya bace ta kai shekarun fara al'ada na haida idan ta wuce ta gabanka babu sutura to sallarka ta katse kun fahimci wannan ko nafila kake a gidanka idan matarka ta gilma ta gabanka ba sutura to sallar ta yanke ka san da wannan yasa idan zaka ware gun sallah a falanka ko a ɗakinka ka ware wata kwana wanda ba wanda zai gifta ta gabanka amma in dai kana sallah gunda matarka za ta iya gifta ta gabanka ba sutura to sallar nan ta katse ka sake wata an fahimta kuma yanzu matan ba ba ma musulmi ga wanda ba musulmi ne ma suna ta yawo za su ta wuta ma za su iya zuwa ta gifta gaban ka ta nan tsirarar ta shi yasa matsala sallah a waje tana da matsala duk yadda za ka yi in dai kai sallar tana gaban kai kokarin samun cikin masallaci amma sallah a haraba da waje da kan titi wallahi tana da matsala to ban san cin kasuwa ko wasu abubuwa da ake faruwa a cikin kasuwa hanya ce fata al'umma amma haya da tsaita kuma yin haka ne hanya ce za ta fita za ta shiga kawai don wata fahimta irin ta mutanenmu ko sai a je a datse hanyar kuma sallah za a yi waye ce kai wannan kai in faɗa muku ko sallar juma'a yanzu a ce wannan masallacin nan masallacin juma'a ne to bai halatta a datse wannan titin ba bai halatta ba akwai fitar gaggawa akwai fita zuwa asibiti akwai wanda shi ba musulmin bane ba ruwansa da sallar kuku kuke yi uzurinsa zai je to kun zo kun datse mai hanya kun cutar da shi a wannan tsare hanyar ana salwantar rayuka sosai salwanta yanzu mace tana lebo za a kai ta asibiti an zo tsare hanya rai ko mutuwa ko an je aiwa wani ta'addan jan dauko hilimbe za a kai asibiti kun zo kun tsare hanya saboda wannan magana ce mai muhimmanci gaskiya duk da cewa ba za ta yi wa wasu daɗi ba amma hatta masallatan juma'a tsare babban titi wallahi malamai sun ce haramun ne haram ballantana kana cikin kasuwa kasuwan nan ba taka ba ce hanya kasuwan nan ta al'umma ce daban-daban kawai dan gadara ku biyu uku huɗu kuna da shago kawai ku zo ku yi wani interlock a gaban shagonku kawai ku tare shagon ku tare hanyar gaba ɗaya ku ɗan waje minti biyar ko goma kuna sallah kun tarewa mutane wannan haramun ne wallahi bai halatta ba ba malamin da zai halatta ma wannan kai kuma in ka san me kake karkai sallah irin wannan go domin sallaka tana cike da cutarwa duk wanda ya shawo kwana ya san hanya ce zai wuce ga an tare to wallahi damuwar da ya samu har da kai a ciki sosai kuwa saboda ka a gyara kira ga manyan kungiyoyi da masallatin juma'a in dai babban titi ne wanda za a wuce a dawo to a san yanda za a sami yan agaji su tare amma kar a ce an kulle titi dan ana sallah wannan ba daidai bane ba Allah ta'ala ya samu dace karatun ku ya muku nauyi ne ya gona kallo na a gaskiya ce wannan ai dole mun faɗa muku gaskiya ce wannan ina ne muka tsani ne wani babi ne yau to shiki na ba kashin hadisi muka zago yauwa 40 yawman yace la ajri 40 yawman aw sharan ko aw sana ya nufin wata 40 ko kwana 40 ko shekara 40 saboda ka lalle ilalla a san yanda za a yi sallah idan gu ne na masallata haraba a sa mustara a sa idan kuma layi ne a kasuwa ga wani a kaurace masa dan layin kasuwa ba gun sallah bane tafiya kasa da rabin kilomita zaka samu masallaci duk inda kake kasa da rabin kilomita zaka samu masallaci amma in wani abu zaka je sadi ka san shagon wancan yafi araha ko kilomita da kake je ka sau ka dawo amma sallah ba zaka je ba sai ka tsaya ka tare mutane hanya kai sallah nan ba daidai bane ba zamu samu matsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladarsa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta Allah ta'ala ya nuna mana kada ƙarya ce ba mu iko wuce mata mana roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya sa mu lafiya mu kama lafiya mana roƙon Allah ta'ala ya jikan mu ya jikan mahaifan mu mana roƙon Allah ta'ala ya shirye da mu da zuriyar mu ya dora mu a tafarki madidici mana ƙarewa Allah ta'ala roƙo da magiya ya ba mu da mana mai albarka mana roƙon Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya wadanda muka rasa a cikin mu daga mahaifan mu zuwa sauran al'ummar musulmai Allah ya ji kansu Allah ya rahmata musu ina roƙon Allah da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ya ainihin shirye da mu tafarki madidici muna ƙara roƙon Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya ba mu da muna mai albarka muna roƙon Allah ta'ala yan uwanmu na ƙasar Nijar Allah ta'ala ya amintar da su dukkan wata barazana ta fara yaƙi ko abin da ya kama da wannan Allah ta'ala ya kawo maslaha Allah ya warware musu matsalar su ba tare da an yaƙi ba ba tare da zubar jini ba Allah ta'ala ya warware wannan matsala da dukkan ƙasashen musulmai ya Allah ta'ala halin da al'umma mafi yawa suke ciki na takura da babu da talauci Allah ka mana ta hanyoyi da agaji Allah ka fadda mu daga wannan kunci da muke ciki ya rabbal alamin Allah ta'ala mun roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya ka samu lafiya mu gama lafiya wannan karatu Allah ka zama alkhairi a gare mu duniya da lahira Allah ya haska mana zukatanmu da shi duniya da lahira Allah mun roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya ainihin mai shi wanda ya sauna masallaci muna mai addu'a Allah ya karba ayyukansa da mu da shi duka Allah ya karba ayyukan mu da muke yi na alkhairi Allah ya yafi mana zunubanmu mahaifan mu Allah ya ji kansu yaran mu da shi Allah ya shirya mana su hanyoyin sa na samun harkokin rayuwa da mu da shi duka Allah ta'ala ya inganta mana ya sanya mana albarka gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين وأكبر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.